sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asbahin ranar Juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 14 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, rundunar sojin kasar Benin ta ce ta murkushe wani harin ƴan ta'adda a arewa maso yammacin kasar inda ta kashe ƴan bindiga 8. Jiya Alhamis, ƴan majalisar dokokin kasar Iraki sun zaɓi tsohon minista Abdul Latif Rashid a matsayin shugaban kasar na gaba. Sannan Koriya ta Arewa ta sake cilla wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kamfanin simintin Dangote ya mai da martani game da ikirarin da gwamnatin jihar Kogi ta yi cewar kamfanin simintin na Obajana mallakar ta ce.
Wato tsakanin Dangote da Kogi State, gwamnatin Kogi State, magana ne sosai wanda mu mutanen jihar Kogi State muna fushi da Dangote.
Za kuma ku ji cewa kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a birnin tarayya Abuja ta yanke hukuncin cewa ta soƙiyar shugaban haramtacciyar ƙungiyar IPOP mai fafutukar kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu da gwamnatin Najeriya ta yi daga ƙasar Kenya zuwa gida ya saɓawa doka, inda kotun ta wanke shi tare da bada umarnin a sallame shi nan take. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Rundunar sojin kasar Benin ta ce ta murkushe wani harin ƴan ta'adda a arewa maso yammacin kasar, inda ta kashe ƴan bindiga 8 waɗanda ake kyautata zaton daga makwabtan ƙasashe na Burkina Faso da Niger suke shirya ta'asar su. Jami'an tsaro sun fuskanci kutsen ƴan bindiga sama da sau 12 tun daga bara, a daidai lokacin da ake daɗa fargaba kan yadda tashin hankali ke yaɗuwa zuwa sashin kudu. Sanadiyar ƙungiyoyi masu asali a yankin Sahel da ISIS da kuma Al-Qaida, tun da asubahin ranar Laraba ƴan ta'adda suka yi yunkurin kutsawa cikin garin Materi, inda a lokacin suke ƙoƙarin shirya wani mummunan hari, a cewar mai magana da yawun rundunar sojin Ebenezer Honfuga. An yi ma ƴan bindigar kwantar ɓauna ta wata ƴar dabara ta jami'an tsaro, sai suka tayar da wani bom haɗin gida. Jiya Alhamis, ƴan majalisar dokokin ƙasar Iraki sun zaɓi tsohon minista Abdul Latif Rashid a matsayin shugaban ƙasar na gaba. Suna masu yin watsi da barazanar ƙarin tashin hankali bayan jerin hare-haren rokokin da aka yi ta cillowa da safiyar ranar suka ɗau wani muhimmin mataki na kawo ƙarshen giɓin da aka samu a siyasance mai gurgunta al'amura. Rokoki aƙalla 9 aka auna kan majalisar dokokin ta ƙasar Iraki a shiyyar nan ta Green Zone mai samun matuƙar matakan tsaro, inda fadar gwamnati take gabanin wani zama da aka ƙagara a yi, inda ƴan majalisar dokokin suka ci gaba da shirin matakan kafa sabuwar gwamnati duk wadda dambarwar siyasar. Mutane aƙalla 5 ne suka samu raunuka. Koriya ta Arewa ta sake cilla wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas, sannan ta yi shawagi da wasu jiragen samanta daura da kan iyakarta da Koriya ta Kudu, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu, wanda hakan ya daɗa tsananta tankiyar da ta samo asali daga wasu jerin gwaje-gwajen da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan. A wani bayani da ya yi, hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya ce makami mai linzamin ya tashi ne daga yankin babban birnin ƙasar da misalin ƙarfe 1:49 na safe agogon yankin.
Kamfanin simintin Dangote ya mai da martani game da ikirarin da gwamnatin jihar Kogi ta yi cewar kamfanin simintin na Obajana mallakar ta ne, kuma ƙarfa-ƙarfa da jari hujja kawai kamfanin Dangoten ya yi mata ya mallake kamfanin. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wani taron manema labarai da shugabannin kamfanin Dangote suka kira a birnin Lega sun bayyana cewa tun a zamanin gwamnan jihar Kogi Margaye Prince Abubakar Audu ne dai kamfanin Dangote ta sayi hannun jarin kamfanin simintin na Obajana bisa gayyatar gwamnatin Kogi kuma an bi dukkanin ka'idoji da ya kamata a bi na saka hannun jari da kuma biyan kudade na haraji ga gwamnatin jihar ta Kogi don haka zargin da gwamnatin Kogi ta yi cewa an nuna mata jari hujja ne wajen laka wannan kamfani ba gaskiya bane. Alhaji Sada Ladan Baki babban jami'in gudanarwa ne a kamfanin da Dangote.
Na farko muna zaman mu a Lagos muna neman wuraren da zamu je mu kafa kamfanin na siminti. Gwamnan Kogi Prince Abubakar Audu Allah ya ji kansa mutumin kirki zo ya samu Alhaji Aliko yace don Allah don Annabi ka zo Kogi gidanku ka zo Kogi kasarku ku zo ku yi mana kamfanin siminti dan naji kana zuwa wurare kana cewa zakai kama fita bu Nigeria muka karbi gayyatan nan tashi muka je tun yana gwamnan farko da ya taba yi ya soma yin wannan company na Obajana Cement PLC abu bai yi ba har aka zo siyasa ta kara maido shi yace yana so ya wannan abun don Allah mu zo mu yi a Kogi ina cikin wanda muka je aka zanna da shi muka karbi yace a sun gayyace mu ne mu zo mu sa jari da muka zo muka sa jari muka ce to shikenan wannan company da ma na naku ne muka ce za mu sa jari zuwa kashi 90 bisa 100 suka ce za su rike kashi 10 a cikin kashi 10 kashi 5 cikin 10 din 50% kashi 50 cikin wannan na kashi 10 din su Kogi state gwamnati za su rike kashi 50 za a ba mu yan garin yan kasan su ma za a rike bayan mun yi wajen wata uku mun karba mun sai ne muka zanna muka yarjejeniya tsakanin mu muka sa hannu gwamnati sa hannu Alhaji Aliko Dangote ya sa hannu Attorney General ya sa hannu da kowa wanda ya kamata ya sa hannu
to sai dai a wata hira da Commissioner Ma'adinai a Jihar Kogi Engineer Abubakar Bashir Gego yayi da murya Amurka ya ce basu gamsu da wannan bayani da Dangote yayi ba
wato tsakanin Dangote da Kogi State gwamnatin Kogi State ai magana ne sosai wanda mu mutanen Jihar Kogi State muna fushi da Dangote kada in mutum yana da alkoholi bai kamata ce an saba alkoholi din ba Dangote ya shiga Kogi State cement factory din sai shi ya samu percentage na shi ya da kasance cewa ai ba gudun shi ya da amfani da shi ba ya da amfani da takardun gwamnatin Kogi State takardan fili filayena Obajana cement wanda gwamnati ya ba da COO shine ya ba da COO shine ya ba da ya yi ya tura bank ana kira shi First Investment Limited ya kan rancen kudi biliyan 63 shi ne ya gina Obajana cement factory da shi ba wai ya kuzo da kudin shi ba ne takardun gwamnati ne ya kai aka kawo kudin aka gina
to ko wani mataki kamfanin da Dangote za su dauka akan wannan lamari yanzu ga dai Alhaji Sada Ladan Baki
mataki na gaba mu suna kan bakan su muna kan bakan mu muna jira kudin lokacin da dai shugaban kasa ta kira mu za mu je mu yi ta a kammala sai mu jira ba za mu ce ga yanda za a yi ba mu dai abinda muke cewa a fundo takardu
yanzu dai abin jira a gani shine matakin da fadar shugaban kasar Najeriya za ta dauka na daidaita wannan rikici da ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Kogi da kuma kamfanin Aliko Dangote na kamfanin siminti Babangida Firin Murya Amurka daga Lagos
yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da karshen labaran duniya
to Hanifa a Najeriya bayan wata aika-aikar yan ta'adda a jihar Zamfara da kewaye ta baya-bayan nan rundunar yan sandan jihar bisa jagorancin kwamishinan yan sanda SP Kolo Yusuf ta yi wani zagaye da tauna tsakuwa da raba ƙarin kayan aiki da kuma girke ƙarin jami'ai a wasu muhimman hanyoyi. Wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Muhammad Shehu don jin ƙarin bayani sai ya ce.
Kafin kwana uku da suka gabata an ɗan samu 'yan matsaloli a kan wannan hanyar. Wanda a kan wannan dalili ne kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara CP Kolo Yusuf ya ga cewa ya dace a ɗauki kwakwaran matakai saboda babbar hanya ce wadda ta haɗa jihohi da yawa duk wanda ya fito daga Katsina ko Kano ko Kaduna ko Abuja ko ma kudancin Najeriya zai je Sokoto ko Zamfara ko Kebbi kusan wannan ita ce babban hanya. So akan wannan dalili ne ya ƙara duba wadansu saurare wanda za a ƙara turawa da jami'an tsaro. Kwamishinan ƴan sanda ya tashi tun daga Gusau ya bi takwatarkwashi ya shiga ta ƴan Doto har cikin garin Tsafe har zuwa wuraren su Kuceri da Magazu har bodar da ta kai ta jihar Katsina da Zamfara wato bodar Yankara. Jami'an tsaron da aka tura wurin suna nan suna ci gaba da sintiri da zai ba su matafiya damar tafiya su ba tare da wani dan kuma ba ko tsoratawa daga waɗannan miyagun mutane.
To a ƴan kwanakin nan an dan sami waɗannan abubuwa ko za ka yi mana bayani kaɗan daga cikin ƴan abubuwan da na faru kamar misali ko tafiya da mutane ko kuma waɗanda an ka harba?
Wasan ɓoyin ce suke da inda suka fahimci jami'an tsaro babu su auren sai su yi amfani da wannan dama sai su gudanar da wannan sa'adanci nasu su gudu.
A gaida Sani da wannan rahoton. Wata kungiya mai da'awar jihadi ta kwace wani gari mai muhimmanci a arewa maso yammacin Siriya bayan fafatawar da ta kwashe kwana da kwanaki tana yi da wasu kungiyoyin mayaka da dama waɗanda a lokacin yankin ke ƙarƙashinsu a cewar wasu majiyoyin yankin. Kungiyar ta Hayat Tahrir al-Sham wadda a da ake kiranta al-Nusra ta kutsa cikin garin Afrin jiya Alhamis.
A gaishe da Ibrahim Ka'almasi Garba sai kuma rahoto na gaba inda kotun ɗaukaka ƙara da ke da zamanta a birnin tarayya Abuja ta yanke hukuncin cewa ta soƙiyar shugaban haramtacciyar ƙungiyar IPOP mai fafutukar kafa a ƙasar Biafra Nnamdi Kanu da gwamnatin Najeriya ta yi daga ƙasar Kenya zuwa gida ya saɓawa doka inda kotun ta wanke shi tare da ba da umarnin a sallame shi nan take. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da rahoton.
Kotun ta yanke hukuncin karar da Nnamdi Kanu ya shigar ta hannun lauyansa Ifeanyi Ejiofor don bukatar soke sauran caji bakwai da ake yi masa ciki da tuhumar ta'addanci. Masu shari'a a kotun ƙarƙashin Justice Annatu sun yanke hukuncin matakin da gwamnati ta bi wajen ta soƙiyar Kanu ya saɓawa dokokin cikin gida da ma na waje a ɓangaren Maido da Mailefi ƙasar da ake tuhumar sa. Ko menene hukuncin kotun ɗaukar ƙarar ke nufi? Na fitaccen lauya Barista Mai Nasara Kogo da bayani.
Wannan hukunci da kotun kara ta birnin Abuja ta bada dangane da shari'ar wannan da ake zargi da ta'addanci Nnamdi Kanu da gwamnatin tarayyar Najeriya. Da yawa masana da lauyoyi da 'yan jarida daban-daban duka sun yi ma abin mummuna fahimta. Da yawa yanda ake yada abin ba haka yake ba. Kotu idan muka yi tuna an fara wannan shari'a ce ranar 23 ga watan Disamba ta shekara ta 2015 kuma a ranar 25 ga watan Afrilu ta shekara 2017 aka ba Nnamdi Kanu beli. To da aka bashi beli din nan sai tsallake beli ya gudu. Sai ranar 27 ga watan Yuni na shekara ta 2021 bare kenan sai aka kamo shi a kasar Kenya aka taho da shi. Wannan shari'a da aka yi a kotun ɗaukaka ƙara shari'a ce wadda take ta shafi kawai hanyar da aka bi aka kawo shi daga kasar Kenya ita ce kawai kotun nan ta yi magana. Domin shi lauyan Nnamdi Kanu ya nemi kotu ta bada belin Nnamdi Kanu kotu ta hana saboda ta yi misali da yanda ya tsallake kafa ya gudu da kira aka iya kamo shi. To sai shi lauyan ya ɗaukaka ƙara cewa bai kamata kotun ta hana shi beli ba saboda hanyar da aka bi aka kamo Nnamdi Kanu daga kasar Kenya ta yi karo da tsari na sashe na 195-196 na doka hanzarta harkokin shari'a wato Administration of Criminal Justice a cewa ba a bi waɗannan matakai ba kuma ta yi karan tsaye da dokar ta'addanci ta Najeriya.
Tunda 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da wannan lamarin inda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Alhaji Nastura Ashar Sharifi ya ce
ala ga mai hankali ba zai karbi wannan abin a hankalce ba. To da mutumin da ya shugabanci abubuwa na ta'addanci irin wannan aka yi asarar rayuka sanadiyar kalamansa da ayyukansa aka kona dukiyoyin mutane ba sau ɗaya ba sau biyu ba ba sau uku ba kuma kowa ya san ana da wato record na lokutan da ya dinga kiran kan mutane su fito a kashe mutane ana da shi kuma mutanen nasa suka kashe mutane kuma har yau ba su daina bi suna kashe mutane ba a ce wai saboda wai hanyoyin da aka baka kamo shi wai sun saba dokar kasa wannan din mai hankali ya san son zuciya ne da sakar shi to amma tunda kotu ce ta wannan al'amari kuma muna ganin ta gwamnatin tarayya ta tabbatar za ta dauki da mataki akai da dauka kara muna kallon cewa za mu saurara mu ga dauka kara su kuma za mu ga rubutaccen hukuncin inda daga nan za mu ga me ya kamata mu mi a matsayin mu na kungiya da kuma mutanen arewa da mu ne da wannan mutun ya wuce ga wajen kalaka mutanen mu da dukiyoyin su
a matsayin martani ministan shari'a Abubakar Malami ta bakin mai magana da yawun sa Dr. Umar Jibril Gwandu ya ce
ya kamata masu saurare su fahimci cewa wannan kara tana da fuskoki kamar guda biyu akwai tuhumace da aka yi kafin ya arce da kuma tuhumacin da aka yi da arcewar sa da kuma bayan arcewar shi daga shari'ar da ake masa to yanzu wannan bangare ne na daban za to kuma akwai wasu laifuka da ake tuhumar shi da su domin haka wannan hukuncin shi ma karan kan shi abu ne wanda za a kara dokaka kara akai sannan kuma akwai sauran tuhumace da ake masa wanda su ma za a bude babin su a ci gaba da masa hukunci akai
idan ana iya tunawa a watan Yuni shekarar 2021 ne gwamnatin Najeriya ta samu nasarar sake kama Nnamdi Kanu tare da hadin gwiwar nan yan sandan kasa da kasa mai hukunta manyan laifuka a kasar Kenya a lokacin da yake neman goyen bayan kasashen waje domin tabbatar da samun kasar Biafra Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Halima da ta aiko mana da wannan rahoto. To masu sauraro yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron shirin Manuniya.
Manuniya. Zaman zulumin zumbuda kuɗin da ya zabarin zambarma a cikin kasafin kuɗin shekarar baɗi ya sa wasu ƴan majalisa sun fara korafi.
A 2020 COVID ya shigo, an rurrufe ko ina. Kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa trillion 4.8.
Shi ma wani ɗan majalisa da tijan tare na jan da aka tattake guri da shi ya ce yadda kasafin kuɗin ayyukan a zo a gani ya rame ne ma ya fi mai zafi.
An maida kasafin kuɗin na ayyuka. Trillion ɗaya kawai abinda ake sa wurin trillion goma sha wani abu da sauransu kana akwai ayyukan da ba a gama ba
shi kuwa wani dan majalisa da jan tare na jiran cewa duk da yake da cin bashi ba dadi amma idan ya zama dole sai a ciyo tunda babu wani laifi
a tarayina cin bashi na san akwai hatsari amma kuma idan babu hanyar fita dole a ci bashi
game da maganar matsananciyar matsalambar da ake samu a maganar tsarkake tsamin tsaro kuwa wani shugaban kungiya ne yace har yanzu fa ƴan arewa suna cikin zafi
ina walwala take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so hankalinka a kwance ba tare da fargaba ba duk inda ka sa gaba kana jin tsoron iyalinka suna addu'a Allah dawo da kai lafiya
da yake kuma an fanfarar fara yakin neman zabe wani shugaban kungiya ne yace ya kamata a ja kunnan masu jefa bangaranci da addini kada su jefa kasar nan cikin mugun rafi
batun wani yazo ya ce sai tsirarin kabila ko addini su zai zuga ya amfani da su don biyan bukatar sa bata taso ba kuma duk wanda ya dauki wannan line ba zai kai labari ba
wannan faso mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da zafi shiri na 87 cikin jerin shirin manuniyan da ke jera kalaman ta tsarin yi wa kowanne wakafi mai yiwa rashin ganin wakafin kuma a cikin jerin kudin da ake laftawa a bangaren kudin ayyukan yau da kullun ne ya jawo hankalin majalisar jan tare na jan da ce a gaskiyar magana akwai sake game da maganar kasafi sanata Ali Induman jahar Bare Bare Barno shi ya fara daga karan da wasu ƴan Najeriya suka fara yi mai tafi.
Bayanin da nayi akan karuwan kudaden da ake kashewa na yau da kullum wanda ake kira da current expenditure. Maimakon abun ko ya tsaya inda yake ko kuma ya ragu sai karuwa yake. To shine nace su duba fa daga 2018 lokacin ne gwamnati ta ce kar a dauka ma'aikata. To kuma wannan kudin akan ma'aikata ake kashewa. Ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba, ba a ƙari yawan su aka yi ba. Amma kudin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake. Kuma ba wai karuwa kaɗan bane. Daga 2018 alal misali kudin da ake kashewa a rekoran da ake cewa triliyan 3.5. Amma kuma sai a 2019 wato 2019 ya haura zuwa triliyan 4.7. A lokacin kuma fa ba a dauka ma'aikata. To sa'annan a 2020 da aka zo covid ya shigo an rurrufe ko ina, kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa triliyan 4.8. To kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shine abun da kenan ni ya tayar mun hankali. An sa a cikin kasafin kuɗin za a kashe triliyan 8.2. To abun tayar da hankali har yanzu capital din da suka zo da shi yanzu
manyan ayyuka,
manyan ayyuka duka kuɗin a niyyar da na gani 4.9 ne.
Shi kuwa sanata Ahmad Babba kaitan jihar Katsinawa cewa irin muguwar ramar da ya ga kasafin kuɗin manyan ayyukan da ana jira za su more yayi ne yasa yake jin ya kamata dai abu kokkofi.
Ni ra'ayina a wannan kasafin shine bai yi daidai da matsalolin da Najeriya suke cike ba, kuma ba a yi la'akari da abubuwa da yawa ba. Dalili na cewa haka shine akwai manya-manyan ayyuka da gwamnatin nan ta fara da wanda ta iske wanda suna da alaka da rayuwar al'umma kai tsaye. An mai da kasayin kudin na ayyuka triliyan ɗaya kawai, abinda ake sa wurin triliyan 10-10 wani abu da sauransu. Kana akwai ayyukan da ba a gama ba.
To yanzu wani mataki za ku ɗauka na gyara?
To wannan gwamnatin kin san bankwana take yi. Ana samun gyara ne idan gwamnati ta miƙe ta take ƙawa ta ce sai an yi gyara. Daga inda gwamnati ta zo mutane suka ciza suka ga jini, to duk wani abin da kike tsammani ana yi baya ana ma iya yin abin da ya yi shi. Kusan abin da ya faru da wannan gwamnatin kenan.
Game da maganar cimurin curin bashin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce sai an ciyo za a cike gibin kasafin kuɗin da ke tafi kuwa, sanata Emmanuel Buwa ce ne ya ce idan ta zama dole a ciyo bashin to ai shi kenan kawai sai a ciyo tunda ba wani laifi.
Akwai fargaba irin ta ya zabi a financing deficit na wannan budget. Amma kuma akwai shawarwari daban-daban. Shin zabi a sayar da national infrastructure yanda aka fada? Ko kuma za a kara wato hanyoyin kudi generating revenue daga ciki? Wannan option da duk ana kasafin wannan muna kyautata zaton Allah yadda za mu fidda tsarin da zai fidda mu cikin wannan rigima.
Amma dai dole sai an ci bashin da yake nan?
A ta ra'ayina cin bashi na san akwai hatsari, amma kuma idan babu hanyar fita dole a ci bashi.
Wani zai ce to wa'adinku na majalisa ma ya kusa karewa, kuma ga ku kone masu sa ido a yadda gwamnati ke gudanar da ayyuka, wani irin shawara zaka bayar kenan?
Karewar wannan majalisa sai in mun shiga watan biyar, a takaice watanni bakwai. A cikin watanni bakwai ana yi yaba da dewa idan ainiya zai kawo canje-canje da yawa.
Da alamu dai har yanzu maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka dinga fama da ita ta bar 'yan Najeriya da dama cikin korafi. Domin kuwa shugaban haɗakar gamayyar wasu ƙungiyoyin arewacin Najeriya Dr. Awal Abdullahi Aliyu ya ce har yanzu fa akwai zaman zulumi a sassan Najeriya, da ya ce wannan kuma shine yake matukar yi mai zafi.
Zan ce la haula wala quwwata illa billahi kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ka dubi bangaren tattalin arziki kai da kowa da zai ji wannan ya san mun koma baya. Wato muna abin nan da ake kira ci gaban mai hakari jiya ƙasa muke ta yi, har gobe tattalin arzikin mu ya lalace saboda matsalar tsaron da muke fuskanta. Boko Haram masu yan bindiga din nan masu garkuwa da mutane ya hana noma, ya hana kiwo, ya hana kasuwanci, ya hana karatu, ya hana ma zumunci gaba daya. So in ka dunkule abun gaba daya, arewa tana cikin halin haƙula'i. Idan ka dubi abun a siyasance, in siyasa mu ba su da kishi, ba su damu da talaka ba, kawunan su suka samu damu da shi.
Akwai masu ganin ai ko a haka dai an dai ci gaba saboda irin tattalin arzikin da walwalar yan ƙasa.
Ina walwalar take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so, hankalinka a kwance, zuciyanka a nitse ba tare da fargaba ba. Duk inda ka sa gaba a kowane bangaren Najeriya kana jin tsoron Allah ya sa idan ka je ka dawo lafiya, iyalinka suna addu'a Allah dawo da kai lafiya.
Da alamu dai su kuwar sukar juna irin ta siyasa a dandalin dire siyasa ta sa wasu sun fara ganin akwai abubuwan da suke yi da wani mummunan nufi domin kuwa shugaban wata kungiyar da ke wada kan al'umma a jihar Kanawa Comrade Abdulrazak Alkali ya ce akwai yiwuwar masu yakin neman zaben nan za su fara saka sakar siyasar da za su yi wa juna kazafi
akwai abubuwan da nan hanga wanda har yanzu ba a fara magana akan su ba kuma su ne ma suka fi hadari kamar yadda shugabannin addini suke zakewa kan cewa wannan addini su zabi wannan addini an raina su wanda a lokuta da yawa ga dan siyasa ma sai kaga kawai ya ji hau kan wannan tsinin wanda za su kara kawo rabewar kan kasa da
wannan mataki ne kamata watakila dauka kuma wai zai dauka take
su yan siyasa duk abin nan dan su ake yan siyasa ya kamata su fara cewa da magoya bayan su duk da dai kamar da wuya in ana yin abu ba daidai ba kace ni ban yarda da wannan tsarin ba
amma a matsayin ku kuma wadanda ake ganin cewa kuna taka rawa in wace rawa ku za ku taka
rawar da zamu taka ita ce kodi yaushe kuma ita muke taka shine muna bukatar yan Najeriya su gane cewa Najeriya tsarin demokradiyyar mu akwai abin da muke cewa political pluralism wato tsarin siyasa ne da yake tafiya da mutane mabambanta a aqida mabambanta a addini mabambanta a yare saboda haka batun wani yazo ya ce zai ware sai tsirarin kabila ko addini su zai zuga yayi amfani da su don biyan bukatu sabata taso ba kuma duk wanda ya dauki wannan line ba zai kai labari ba
iyaka batutuwan da zamu yi bajjan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙare wanda koda za a kira su da makaman su sai an makala musu kalmar tsaffi domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 227 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kudin da suke ganin sun yi dafifi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji su ta kowane shafi ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai a saurari nasihar juma'a
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد جمع مسلمي ما سأل بركة ما سدرجة إنا مقبس واتمسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى يجي بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا قوم تاني واتو كجي صورا مملكم والله الذي خلقكم من نفس واحدة وانده أهلي جيكو دكا ونره قدان ديا وخلق منها زوجها يا أهلي تماترون نره لذي كنسا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء kuma ya wazo a doran kasa daga waɗannan mutane guda biyu annabi Adam da matarsa Hawwa wato mazaje da yawa da kuma mataye da yawa wannan yana nuna mana cewa ji tsoron Allah dukkan mu kowa mutum ne wato ainihin daga cikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salam ashe kenan kabilanci bai samu shiga ba a wannan gurin muhimmi dai shine mu san cewa dukkan mu ƴaƴan annabi Adam ne alaihi salatu wassalam a yau zamu bada abubuwan da hankali ke kamawa domin ya nuna wato kabilanci bai da muhimmanci ga baki ɗaya bai da asali bai da tushe in banda kawai dan asan juna kamar yadda Allah tabaraka wataala ya fada
Masha Allah nasihar juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da labarai a takaice
To Hanifa rundunar sojin kasar Benin ta ce ta murkushe wani harin yan ta'adda a arewa maso yammacin kasar inda ta kashe yan bindiga 8. Jiya Alhamis, yan majalisar dokokin kasar Iraki sun zabi tsohon minista Abdullatif Rashid a matsayin shugaban kasar na gaba. Sannan Koriya ta Arewa ta sake cilla wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta dake gabas.
Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu Carlin ni Hanifa Kabir Isa da na shirya kuna kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam.